gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A yau 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Shirin namu na yau zai ci gaba da magana ne akan babban zaben Najeriya da za a gudanar gobe Asabar 25 ga wannan wata. Cikin shirin namu na yau, wakilan sashen Hausa sun tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan zaben. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro, ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim tare da bakin da ta gayyato mana.
Ji barkanmu da sake saduwa da ku. An ce dai rana ba ta ƙarya sai dai uwar diya ta ji kunya. To a halin yanzu dai a ko ina cikin fadin ƙasar Najeriya ana nan ta shirye-shiryen babban zabe da za a yi na ƙasa, wanda cikin sa za a zabi sabon shugaban ƙasa da kuma ƴan majalisun tarayya. Yan ajin da muka tattara a ciki wanda zamu tattauna akan al'amuran siyasan su ne Hamza M. Haruna da Tifa Abdulsalam, Murtala Liman Iyal, Maswana Iliyas da kuma Attahir Ibrahim, wanda zamu tattauna da su. Barkanku da zuwa cikin ajin namu. To lokaci yayi, musamman gare ku matasa, lokaci yayi domin ku fito ku yi abin da ku saba, don saboda siyasar Najeriya mata da matasa su ne karfinta, inda ku ne kuke zuwa ku jefa ƙuri'a ko kuke tsaya ku rakata ku tattabbatar da cewa an kaddamar da ita. To ga dai zaɓiya su kuma a matsayinku na 'yan siyasa wanda suke cikin ƙungiyoyin siyasa ko in ce jam'iyyu, kuna da rawar da kuke tunanin za ku taka a wannan zaɓe da muke ciki. To kowane rawa kuke ganin an baku damar takawa?
To assalamu alaikum warahmatullahi. To rawan da aka bamu dama mu taka dai kan ba wani rawa ne mai yawa ba, ba dan komai ba, saboda siyasan ya zama lamari ne da kuɗi, kuma matasa ba su da kuɗin da za a goga da su. Kuma ilayo akwai wuraren da ya kamata a ce matasa an yi da su, an bude musu domin su fahimci da abin yake, amana dan kakkange su. Ba mu sani ba ko dama ne ba a so a ba su su fahimci me ake ciki, saboda idan suka fahimci fa komai da komai akan wannan lamarin na zabe, ba wani matashi zai sake barin wani dattijo ya shiga gaba. Saboda idan dattijo zai maka tsari na ci gaba al'umma, zai maka tsari ne daidai da arin shekarun shi, domin ya san ba dadewa zai yi a duniya ba. Shi kuma matashi na buƙatar dogon tsari ne, saboda yana sa ran zai yi dogon zango da ya shi jikokin shi kuma su amfana. To yanzu da muna kira ga matasa akan cewa siyasa na kuɗi already yanzu dama an ajeta, saboda yanzu mun shigo ne yanayi wanda shi kai shugaban ƙasa ya sa an takura lamari na kuɗi ba dan komai ba, saboda kada amfani da kuɗi wajen siyan ƙuri'u da sauransu. So kuma matasa alhamdulillah suna ƙara bada goyon baya, kuma suna bada haɗin kai domin tabbatar da kuma an yi zaɓe lafiya, a yi zaɓe bilhaƙi da gaskiya, wanda ya ci a bashi. To a wannan karo da kan muna sa ran matasa wanda suke takara kuma suka tsallake mataki na wato primary election kenan, muna sa za su samu ƙuri'u izin layi.
Kuna yawan yin ƙorafi cewa ba a baku dama, ba a baku dama, wani dama za a baku bayan shugaban ƙasar mu har kaddamar da wani campaign ne na cewa not too young to run, wato shekaru ba wani abu ne wanda zai hana ka shiga harkokin siyasa ba.
To wannan tsari da mai girma shugaban ƙasa ya kawo ba abin da za mu ce, sai dai mu ce mun gode ma shugaban ƙasa a yunƙurin da ya yi na ba mu matasa dama shiga harkokin siyasa. So wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa aka cire kuɗi a harkar siyasa, wanda kana ganin cewa dole sai da kuɗi ne. In ba ka da wani kuɗi da ka mallaka masu yawa, kana ganin cewa takara ba naka ba ne, ka bar ma tsofaffi waɗanda su ne muke ganin kamar har yanzu su ne a gaba, wanda ya kamata a ce matasa suna ciki matasa ne a cikin wannan tsari to amma fa abin da yake a ƙasa shine fa har yanzu din hakkin political bata cin ruwa ba dan har yanzu matasan ba samu daman da ake so a samu ba har yanzu ba a daina siyasan kudin ba kudin na nan har yanzu suna amfani dan duba da yanda ake siyan form na ka takara ba karamin kudi bane kudi ne mai yawa kudi ne an sa kudin da kana matashi yanzu baka da wannan kudin inde baka na da wani mai gida ne wanda shine zai jagorance ka harkan siyasan ba amma har yanzu ana amfani da kudi a cikin harkan siyasa wanda har yanzu ba a ba matasa dama ganin cewa sun yi abin da ya kamata ba bayan mun sai form na takara sannan kuma lokacin primaries muka dan hada gonakinmu dan gonakin gado da kuma wasu abubuwa muka hada muka sayar akwai wanda aka sayar da kayan daki matashi saboda ana ganin cewa za a taimaka saboda za an ba mu dama ne a matsayin mu na matasa so sai da muka je kuma daidai lokacin zaben farko na cikin gida na primary election kenan sai da aka zo lokacin sai muka gane ashe duk abin da ake mana har wani sauki akai mana fa lokacin siyan form so ashe duk abu ne kawai duk ba haka bane sai da muka je zabe ne aka je zaben cikin gida primary election sannan sai muka gane an siye delegate bamu da kudin da zamu iya basu
me wani irin zargi kuke cewa an siye delegate ko dai ba ku cancanta
ba kudin ba wani irin cancanta ba mu yi ba yanzu ana ya kamata a ce tsofaffi ne har yanzu za su cigaba da jagorantar kasa ya kamata a ce irin kasashen da suke gefe da su wanda ba su kai ma cigaba ba wanda matasa ne suke rike da abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce yanzu mu muna da wannan manya-manya wanda zamu duba mu ga cewa matashi ne ke rike da guri so muna ganin cewa idan aka bamu dama ai abubuwan da matasa za su yi ba kananan abubuwa bane muna ƙara gaya mu matasanmu mu ƙara hakuri lokaci yayi da zamu karbi daman nan ko suna so kuma ko ba sa so zamu karbi wannan daman a hannunsu ta hanyar jefa ƙuri'a zamu jefa ƙuri'unmu mu kasa kuma mu tsare mu raka mu kai har gaba sannan mu tabbatar da cewa wanda muka zaben an bashi saboda mu ne muke da majority mu ne ƙasar nan yanzu saboda duk wani cigaba da ƙasar nan take alfahari da shi matasa ne
da kai maganan waɗanda ku da gumunku ake ci sai na tuna da cewa ai mata da gumansu ake ci ake tukawa a hana mu
assalamu alaikum sunana Latifa Abdus gaskiya mata mu ai sali mu ma muke jefa ku gaskiya saboda mata su ne ko ina su ne komin wahalan da aka ji in an ce a fito ai siyasa a jefa ƙuri'a mata sun fi gwagwarmaya sun fi ƙarfi sun fi kwazon fitowa ko ina aka shiga mata ne saboda mu ake cewa mu ne matan gida mu ne a gida mu ne a zaune mu ne kaza mu ne ba ma komai
ko tun yaushe ake kiran ku an ce ku shiga cikin siyasar nan in kun shiga ma tsoro sai ya hana ku ko kuma ku siya
to dama ce gaskiya babu har yanzu abinda muke hange har yanzu ba kai ga matsaya ba har yanzu saboda an ce an dai ba mu dama ne amma mata har yanzu an ce an ba mu dama amma duk da haka ne an ce an ba mu kaman 35% na dama mu zo mu a dama da mu kashi 35 a zo mu zo mu shiga mu dama amma duk da haka nan mata nawa a wannan an zo an ba mu dama an ce mu ma mu shigo a dama da mu an ba mu kashi 35 amma duk da haka nan mata nawa suka hau mata nawa ne suka ci primary suka wuce mata nawa aka zaba a duk da haka nan mata nawa suke da mukami mai kwari a Najeriya yanzu haka in an ce a kirga ba su da yawa kuma kullun da mu ake amfani aje sama matan nan ne a ce gashi aje a nemo mata a fito a jefa ƙuri'a wasu za su fito daga ƙauyuka su fito wata mai ciki a nan za ta ma haihu wajen jefa ƙuri'a amma in mace yanzu tace ta fito za ta nema jera ko wani takara tun a unguwarsu za a sa mata baki tun a unguwarsu za a fara bata ta ba za ta ma kai ga primaries ba in ma Allah ya bata sa'a ta kai ga primaries din ma daga nan ma ba za a ma bari ta haura ba kudin form ma kawai
zai sa tsoro ne yasa suke
kudin ba tsoro ba kudin form ma kawai ya ishe ta bancin form din ma ko ta samu kudin form din ba za ta wuce nan ba dan mazan ma da kansu ganin suke mata ba su isa su kai ko ina ba kawai sai dai ai amfani da mu wajen a nemo koko a jefa ƙuri'a mata sun fi kokarin fitowa si wannan delegate mata ma kawai siye su ake yi su juya wa matan su baya yanzu misali kamar wannan binanin nan ku duba mace ce kamar namiji duka tana da kwazo tana da kokari amma da kyar tasha bayan ta zama senator yanzu tana neman kujerar gwamna amma duk da haka nan ana ta samun matsala gashi ba a ma so ta kai ga matsayin gwamna din nan a garinta amma gashi ne yanzu mu mata za mu goya mata baya mata mu mun sa ido muna gani tunda ƴan garinta suna son ta kokarin da take yi musu a garin su ma wasu mazan ma in an ce su daura ba za su iya ba mace ce kamar namiji tana da gwagwarmaya mun sa ido yanzu so muke mu gani insha Allah mata da za mu mara mata baya
To anya ba ku fa zanga tsorata masu zaben ba da kuma su ma ƴan siyasan kasancewar duk lokacin da aka ba ku wani mukami a gwamnatance ku ban yayin ku ganin cewa ku dibira wanku an dibi na cefa ne kin an yi wacce tace waciji shine yazo yana hadiye kudi tai wanda aka dinga neman a kayan aka ce an rasa kudi ba ku dai suke bacewa garkashin ku mata
kwata-kwata matan da aka ce su kike magana su nawa ne ba su wuce kwara biyu ba kuma kowane gida ana samun zakka amma duk da haka nan ba wai muna goya musu baya bane amma gaba ɗaya magana corruption ai maza har yanzu magana corruption ya ki mutuwa ya kasa mutuwa a Najeriya saboda maza ne sun fi mata daukar abin nan din suke ruku da ruku ba a bari mata mu shigo mu dama
to kun zama yar rakiya kenan sai a ba ku da shinkafa da yar zani ku koma daki
amma yanzu gaskiya a in rawa ya canza kida ma zai canja gaskiya yanzu mata muna so mu yi kokari kuma mu ƙara kuzarin mu mu sa mu shiga cikin wannan tafiya da ake yi na siyasa
Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin cigaban tattaunawar.
To Tahiru, kaso nawa kake ganin matasa ya kamata a ce sun samu a cikin wannan zabe idan Allah ya ba su nasara?
Maganan gaskiya, idan mutane suna maganan siyasa Najeriya, particularly a bangaren matasa, gani ke kaman abu nan da practically ba gaskiya bane
saboda
saboda abinda yasa ne wannan magana ranki shade dai iyayenmu kullu suke ce mana yara manyan gobe to wayannan su iyayen namu da suke kira mu yara manyan gobe kariya suke mana koko wani abu ne saboda tsofaffin nan mutanen Najeriya su ne argobe a cikin system na siyasa a cikin system na siyasa ni inan da nake magana kafin zaben da aka yi na primary na yi takara har na siyafo a Lapai constituency na jihar Niger a majalisa akwai karin magana wanda aka ce yaron da ke bayan mamanta baya sanin nisan tafiya sai ita maman to kafin na siyafo na takara yanda ni nake viewin harkan siyasa a bangaren motarsa gaskiya ba aka bane saboda ku remember da muka je siyafom aka ce mana ai akwai percentage wanda ake ba
wato wani kaso wanda aka rage
mu yawa bayan na tsallake wannan shikenan da na fara kaman wasa yawancin mutane mu a can da ka wasa ne sadda na dau form na yi presenting aka fara kira na cewa ai ba lokacin mu bane menene so aka zo aka fara kira na a zauna a yi consensus a daidaita kuma kafin na set form wasu nuna man duk wayannan tare-taren ba kuma maganan gaskiya dan nace zan jare su dole ne in samu matsala saboda na daya ni ba kudi nake da shi ba na biyu mutanen da suka daide a harkan siyasa kuma second factor apart from rashin kudi akwai matasa wanda nake gan kaman gasu mauraman baya saboda ni ma matashi ne unfortunately sai da gan matasa sun je sun forming group nasu
saboda sunan naka kawai tahirin ne babu adda a ciki wato babu kudi
babu kudi a ciki yawa kin ji maganan gaskiya kenan nan gaba in Allah ya da za mu samu a better space a cikin system din siyasa kuma ina kira ga matasa mu duba duyan takaran shugaban kasa da other positions a Nigeria a yau wane ne yake tafiya da matasa a cikin cardinal plan insa wato
tsarin
yawa sai mu duba
to maswara kina da jin irin fafutukar da ake ta cewa ana yi a mata da matasa gabaki ɗaya akan harkar zaben nan kai kuma tashi ya ce wanda yawanci ku ne za a ce ba kuma ba kwa jin gari idan ya kawo ga maganar zaɓe da sassafe za a ganku akan layi wani amfani ke ganin a kike hangowa cewa matasa za su samu
ya kamata mata lokaci ya yi da za mu fito kuma mu nuna ƙwazonmu domin a dama da mu saboda gabaki ɗaya mata muna mai da kanmu baya domin ana ba mu dama wani lokacin mu ne muke wasa da damunmu saboda dan karamin abu sai ka ga mutun yayi watsi da daman shi akan kudi kalilan wanda ci gaban yafi kudin idan muka dage zamu samu abin da yafi wannan saboda ci gaba yafi komai dan wannan da ake bamu wanda bai fuka sai magi kai wannan shine kawai ake bamu ya kamata a ce yanzu mu mata mu wuce wannan matsayin ba ma wata councilor ba ba ma wata house of reps ba ba ma gwamna ba ya kamata a ce shugaban kasa aka fitar a cikin mu mata to amma duk mun rasa wannan saboda kawai dan abin da ake kada mu da shi ku kalli kasar nan Tanzania mace ce take shugaban kasa amma ra mata baya basu kai mu ci gaba ba fa da kishiyoyinta da ƴaƴa da iyalinta mijinta gashi nan kuma ya barta ya mara mata baya su ma haka in kasanta suka mara mata baya ta tashi ta hobbasa gashi nan ita ce shugaban kasa mu ma mata ya kamata mu hobbasa mu tashi saboda mu zama masu yawa a irin wa'annan makami kar mu zama taron tsuntsiya ba shara mu zama muna da yawa ne kawai amma ba mu da amfani idan muka dage nan gaba ba mu san me zamu cimmawa ba zamu samu ci gaba insha Allah sosai idan muka goyi bayan ƴan uwan mu mata ba a siye mu da kuɗi kalilan a bamu domin mu juya wa ƴan uwan mu mata baya ba
sai yanzu menene fatan ku musamman ku matasa da matan menene fatan ku game da shi wannan zabe da yake gabato mu nan da ƴan kwanaki
to fatan mu game da wannan zabe muna ci gaba da gaya matasa dai kar da matashi ya yarda a bashi wasu ƴan kalilan kuɗi ya je ta da hankali kuma ya kawo kwanci tashi kuma muna kira ga matasa su daure su duba dan takaran da ya dauko matasa ya sa su a ragaman tafiyar shi su ne muke sa ran ya kai magaci zai yi amfani da matasa ta kowane fanni ta haka mu mun zabe shi kuma ta bangaren shi ma kuma ya sa matasa a ciki domin ci gaba ne a tafiyar siyasar matasa
fata na shine idan mun fito tefa ƙura'a insha Allah ranan asabar da zai ga 25 ga watan nan da zai gabata to mu zaba wanda ya kamata mu zaban kan mu duba an ba mu wani abu a baya cewa mu juya mu wani baya ko wani abu mu zaba wanda ya cancanta wanda ya kamata ya ja mu duk gaba ɗaya wanda ya ba wa mata dama a cikin siyasa
bazan gushe ba ne ina ƙara kira ga matasa shine mu duba mu gani a cikin duka wa'annan ƴan takarkarin da suke yankunan mu a fadin Najeriya gaba daya wane ne ya ba matasa dama waye yake tafiya da matasa waye ya sa matasa a gaban sa don ganin ci gaban kasa gabaki daya saboda idan muka lalace matasa to gaba daya ba mu sani cewa Najeriya ko ce kasar mu baki daya ta zama matsala so mu duba mu gani wannan zaben da za a yi muna fatan a yi shi lafiya mu matasa idan muka zauna lafiya to kasa ta zauna lafiya so mu haɗu gabaki ɗaya mu yi tafiya kwara ɗaya mu zama tsintsiya mu dorin ki ɗaya mu yi tafiya kuma mu zabi wanda muke gani ya kamata kuma wanda ya ba mu support ya taimake mu bangarorin yin wasu abubuwa da kuma samu a gaba don mu ga cewa ƙasar ta samu ci gaba
ina kira ƴan uwana matasa su lura su bude ina kira ƴan uwana matasa su lura kuma su bude gidan su kada su yadda wayan su ko kuma wani dan siyasa ya amfani da su a bangaren atar da rigima ko kuma fitina a ranar zabe saboda mu muke sa ayi kuma mu muke ana ayi saboda a cikin kashi 100 matasa muna da kusan kashi 52 a cikin population na kasar nan
insha Allah muna fata wannan zabe da zai gabata a ranar 25 ga wata za mu fito kwanmu da kwarkwatan mu kuma za mu kasa mu tsare mu tabbatar an yi abin da ya kamata a wannan
Madalla, da Binta ta sake dawowa da jawabai na musamman akan demokradiya da zabe da fasalannu.
Wasu jawaban jan hankali da bada kwarin gwiwa daga manyan masana falsafa da suka yi cikin hikima. Plato ya ce, "Daya daga cikin hukuncin waɗanda suka ki fitowa su yi zabe a tsarin siyasa shine kaskantattun cikin su ne za su zama jagororin su." Socrates a nashi mahangar ya ce mai hankalin da ya ƙi yin jagoranci ya shirya kasancewa ƙarƙashin jagorancin shashasha.
Jeje Owel kuwa cewa yayi duka al'umma da suka zabi yan siyasa masu cin hanci da rashawa da yan baniya da barayi da masu cin amana ba abin jajantawa bane sam suma abokan cin mushin su ne. Reverend Raphael Luana kuwa anasa mahangar cewa yayi kada ƙuri'a wani irin fata ne akan yadda kake son rayuwarka ta zama. Kate Ellison ita ma ta ce rashin yin zabe ba hanyar nuna korafi bane, ni kauya ne ga abin da kake korafi akai. Jitkalin kuwa shi ma ya ce duk wanda bai zabe ba bai da haƙƙin yin korafi. Plato ma ya sake cewa mutanen kirki da suka ki fitowa yin zabe suke haddasa samar da gwamnati mara kyau. Martin Luther kuwa anasa mahangar cewa yayi ka fito yin zabe kamar shine kadai damar da kake da shi kuma ƙuri'arka muryarka. Abraham Lincoln ma ba a bar sa a baya ba, inda ya bada shawarar cewa akwatin zabe ya fara sashi ƙarfi. Malcolm X shi ma daga lokacin da kuka yi shiru akan muhimman abubuwan da suka shafe mu to ƙarshen rayuwarmu ta fara tunkaro mu. Ku fahimci waɗannan maganganun hikima da kunnen basira kuma ku yi aiki da shi a lokacin da za ku fita wajen zaben shugabannin da za su jagoranci al'amarinmu. Idan ka ki yin zabe to ka ba miyagu damar assasa mulkin zalunci. Tuna kar ka damu da halin kunci da ake ciki, kar ka bari a baka labari ko ai ba kai, ƴancin ka ne, kar ka barar da damar da kake da shi na zaben shugabanni na gari. Mu haɗa hannu tare, hukumar zabe ba za ta kirga ra'ayoyinku a majalisun unguwanni ba. Ƙuri'arku shine muryanku, ku kankurciya jawabi ne.
Kafin mu karkare shirin namu ga wakilanmu daga Ghana da Niger da ra'ayoyin 'yan Najeriya mazauna kasashen waje.
Kumasi na daga cikin biranen da al'umman tarayyar Najeriya ke kaura zuwa domin aiwatar da sana'a. Na daga cikin sana'o'in da al'umman Najeriya din suka fi aiwatarwa shine sai da sayarwa da sana'ar fawa da dai sauransu. To sai dai yayin da zaben Najeriya ke karatuwa akasarinsu masu dauke da katunan zaben Najeriya na son komawa gida domin kada ƙuri'ar su a zaben, amma bisa wasu dalilai ba za su iya zuwa ba.
Ko shine matsalar tsaro. Idan muka tashi daga nan kuma shi garin da muke sabon zango gidan sarkin Fawa Sa'idu, to har mu kai Afulawo muna cikin natsuwa. Na biyu, tun daga Afulawo idan muka tsallaka Lume kuma daga nan har mu kai Sane muna cikin natsuwa. Na biyu, daga Sane to lokacin kuma mun shiga fargaba kenan, kuma har mu kai inda zamu je domin muna tunanin kidnapping da wasu abubuwa waɗanda dai ba san faɗa su muke ba matsayin mu na 'yan Najeriya. Amma addu'ar mu dai shine Allah ya taimake mu, lalle hakika mun so mu je mu yi zabe domin muna dai ƙara da addu'a cewa Allah ya mana maganin waɗannan matsalolin.
Lalle na yin ƙura tafiya ranar talata da ta gabata domin in je in yi zabe domin ina da kishin ƙasata. To amma dalilin da ya hana ni zuwa dalili kusan guda ne mai ƙarfi. Dalili shine canjin kuɗin da aka yi, sakamakon nan sabon kuɗi bai zo ba, kuma can ɗin ma sabon kuɗin yana da wahalar samu ga waɗanda suke zaune can, ballantana mu da muke nan wajen ƙasar Najeriya. A wannan shine dalili na mafi ƙarfi wanda ya hana ni zuwa a yanzu na dakatar da zuwa, saboda sakamakon yanzu ina canji tsohuwar naira ma wahala zan yi ta zama mun kamar takarda.
To kuma kaga muna nan akwai da yawa inda ke son su je wurin su yi zabe, to amma yanayi na ƙasa da yanayi wanda rayuwa take ciki na kunci wa hususan can da kuɗin da an kai matsala ta rage ta yi mana yawa. Yasa ba mu samu mu zo saboda kuɗin mota ma yau, misali idan za ka je Najeriya ka zo nan at least 20 million ba su kai ka, 20 million ba su kai ka, ko baka da kaya ba su kai ka gida ka je ka dawo nan kai zabe. To ina ka ga waɗannan ainihin kuɗin da za ka je kai wannan aikin.
Fatan su shine da gwamnatin tarayyar Najeriya ta samar da dokar da zai baiwa al'umman Najeriya masu zama kasashen ƙetare damar kada ƙuri'a a duk inda suke.
Muna roƙo ga gwamnati, kaga ƴan uwan mu Niger makautan mu ne suna aiko mu ƴan uwansu akwatin nan zabe, suna zabe nan sun yi rijista nan ba rijimawa ba, mu da su ne muna gani. Ya kamata da mun samu irin wannan koriya da mun gode ma shugabobin mu na arewa.
Muna mutukar so ya kasance mu ma mun samu kamar yanda kasar mutanen kasar Niger suke idan lokacin zaben su ya kai suke samun damar da hukumar su take kawo musu akwatunan zabe da suke iya yin zabe a wajen kasar su ake kai musu result kasar su ta Niger. Da haka mata mu ma mahukuntan mu kamar yanda muke muka kasance matafiya a wata kasa wajen kasar mu Najeriya muke harkokinmu na sana'a, ya kamata a ce shugabanninmu sun duba mu su kawo mana irin waɗannan abu, domin wannan abu yana daga cikin abubuwan da suke kawo ci gaban ƙasa, suke kuma ƙara zaburar da wanda duk yake a wata ƙasa ta wajen ƙasarsa suke zaburar da shi kishi na ƙasarsa.
Kamar mu da muke waje da ya kamata su kawo mana wani abun akwatin zaɓe misali wanda za mu bayyana kishinmu a nan ɗin sai a kai musu result ɗin a can. To amma kuma hakan ma bamu samu ba.
Hamza Adamu daga Kumasi Ghana.
A yayin da yake ci gaba da gudanar da shirye-shiryen babban zaben Najeriya na shekarar 2023 a wannan Asabar mai zuwa, ƴan ƙasar ta Najeriya da ke da zama a jamhuriyar Nijar na bibiyar yadda al'umuran wannan zaben ke gudana a ƙasar su. Da dama dai daga cikin su sun bayyana yadda wannan zaben ke da muhimmanci a wajen su, musamman ma idan aka yi la'akari da halin da ƙasar ke ciki, wacce yake fama da matsalar tsaro da tattalin arziki da dai sauransu. Don haka suka ce ba za a bar su a baya ba wajen kada ƙuri'a.
Matsayina na ɗan ƙasa ɗan Najeriya na mallaki katina a tun wancan zaɓe da aka yi wanda ya gudana. Yanzu haka a nan tare da ni, idan za ka iya gani ina tare da katina na jiha ƙuri'a, kuma insha Allah za ni yi aiki da shi domin ganin na zaɓi shugaba na gari a ƙasata insha Allah.
Yana nan muna ta shirye-shiryen koma gida Najeriya domin zaɓen shugaba na gari insha Allah ta'ala a wannan kakar zaɓe mai zuwa na 2023 domin mu tabbatar da shugabanci na gari. Kamar yadda muka sani cewa halin da ƙasar mu take ciki, idan ba a samu da shugabanci na gari ba, da al'umma mu za su kasance irin halin da ake tafiya yanzu, abubuwa su kasance babu tsari kamar yadda ake tafiya yanzu, abubuwa sun lalace fiye da yadda za ka yi tsammani.
Idan muna da hali muna fatan Allah ya sa mu je mu zabi wanda ya kamata, kuma muna fatan Allah ya ba mu shugaba na gari.
To sai dai a yayin da wasu ƴan ƙasar ta Najeriya da ke da zama a jamhuriyar Nijar ke zumuɗin zuwa ƙasar su domin kada ƙuri'a, wasu ƴan ƙasar sun bayyana cewa magana zuwa ƙasar su domin kada ƙuri'a a kai kasuwa.
Idan na ce zan koma, yanayin yadda ma ƙasar take ciki yanzu na matsalan canjin kuɗi da sauransu, na ɗan yi tunani kawai in yi haƙuri, tunda azumi ma ya gabato in yi haƙuri kawai, kwanakin ba su da yawa. Amma muna nan muna addu'a akan zaben nan da za a yi. Allah ya kawo mana canji mafi alheri, Allah ya zaɓa mana shugaba mafi alheri.
Ina daga cikin matasa masu ƴanci, ina da katin zaɓe na kaɗa ƙuri'a, amma a gaskiya ban da ra'ayin in je in kaɗa ma wani ƙuri'a na. Zaɓe na so biyu kenan ina zaɓe 2015 da 2019. Ana zuwa a sha wahala gurin kaɗa zaɓe layi, a sha wahala, mun sha wahala mun zaɓa ƴancinmu, muna tunanin za a mana alkhairi ga abin da ya zo yana biyo baya da yanayin yadda ba ma jin daɗin kasancewar mulki.
Kasan kakan je kai abu ne idan kana da tunanin ma za ka samu adalci a kai. To amma abin da kai ma da kanka kake tunanin ko da ka je ka yi ba za ka samu abin da kake so ba, so ba amfanin ka koma ka yi sha.
Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey a jamhuriyar Nijar.
Sauraronmu, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗansa, wato Julie Leathers Gresham, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.